wasu ga nazari da ake yi na rayuwar dan adam, zabe kanta ita ba ta iya kawo canji inda don zabe ne kurun, domin mun ga zabubbuka da yawa da aka yi a Najeriya ko kuma a kasar Afrika gaba daya tun da kasashen suka sami yanci daga kasan Turawa, amma kuma babu wani canjin kirki ba. Lallai akwai wasu zabubbuka wanda suka kawo canji, amma idan kana so ka san zaben da za ta kawo canji, zaben da ba za ta kawo canji ba, sai dai ka dubi tarihin kasan gaba daya da kuma wasu abubuwa da suke gudana a cikin kasan. To in ka yi haka ne za ka iya kasancewa ko wannan zaben za ta iya kawo canji ko ba za ta kawo canji ba. Na daya, akwai rashin ilmantar da mutane. In ka dubi kasan Najeriya da irin kuɗin da kasan take da shi, an kasa ilmantar da mutane. Hanyar da za ka yi cutar mutane yau ba a Najeriya ba, duk kasa, kowace kasa a duniya, shine ka kasa ilmantar da su, mutane su kasa sanin yancinsu, su kasa sanin ma bambancin hagu da dama a rayuwarsu. Akwai mutane mu kuma da yawa wanda suke fama da wannan abu, ba wai kuma don su Allah bai ba su kan fa'inta ba ne, sai dai kurun da ya don an kasa ilmantar da su. Na biyu shine barin mutane cikin talauci. In ka bar mutum cikin talauci wanda ya zama kullun shi maroƙi ne, to ba ya da wani kyakkyawan magana da zai iya lokacin siyasa, saboda kullun zai zo yana neman, yana roƙon wani abu. Talauci ya masa yawa, yana tunanin yadda zai rayu. Duk mutane da suke taruwan yadda za su rayu saboda talauci ya masa yawa. So da yawa in ka duba duk kasashen duniya da suka binciken da muke yi, ya nuna cewa ba za su iya damuwa da zancen siyasa da yawa ba, saboda talauci kurun suna neman abincin da za su ci. Na uku shine rashin riƙon amana. In aka dubi tarihin Najeriya, akwai rashin riƙon amana. A addinin Kirista da addinin Musulunci duka riƙon amana yana da mahimmanci. Idan an zaɓe ka shugaba, to kuɗin jama'a ko kuma abin da yake na jama'a ana so ka riƙe shi da amana. Riƙe shi da amana shine ka yi amfani da shi ba wai kaman kayanka ba ne, amma kayan jama'a ne wanda za ka yi domin ka biya musu bukata, domin ƙasa ta samu cigaba kuma rayuwarsu ta samu cigaba. To amma in mutum ya zauna ya duba sosai, ba ma wani damuwa da zancen riƙon amana. To ko da an yi zaɓe, idan ba riƙon amana ba zai kawo cigaba ba. Kuma ni ina tabbatarwa cewa bisa ga abin da na gani, ba lallai ne cewa wai don an yi zaɓe wani wasu sun ci, idan ba an kawo canji ne a cikin ƙasan sosai sosai ba, zaɓen kurun ba zai kawo canji game da zancen rashin riƙon amana ba. Har yanzu akwai wani dalili, wannan dalilin kuma shine ƙaryan addini. Me ne nake nufi da ƙaryan addini? Abin da nake nufi da ƙaryan addini shine in mutum ya zauna ya duba daga 1960 lokacin da Najeriya ta samu yanci daga wajen Ingila bayan mulkin mallaka. Lokacin ka zauna ka duba a Najeriya, masallatai nawa ne a arewacin Najeriya ko kuma a Najeriya gaba ɗaya? Church ko kuma majami'ar sujada na Krista nawa ne a ƙasan? Limamai nawa ne muke da su a Najeriya a lokacin? Pastoci nawa ne muke da su nawa a lokacin? Littafan da muke karantawa na addini nawa ne lokacin? Misali kaman littafan addini da mutane suke karantawa ko a masallaci ko a majami'ar Krista. Duk wannan abubuwan sun karu yanzu in ka zauna ka duba zuwa wannan lokaci da muke ciki. To amma ba tsoron Allah kasan. To shi yasa nace akwai ƙaryan addini. Inda ana addini da gaskiya, duk wani wanda ya je Najeriya ko shi baƙo ne, ba sai an gaya masa ba, ba sai an masa wa'azi ba, zai gani kurun ya san cewa akwai gaskiya a cikin ƙasar nan. To amma babu.